الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدهد وعقرين هونك min te dan uwan mu malam Sani Mangabo, malam Sani Manga murna na samun karuwa da na aure. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin auren, ya bada zaman lafiya, kuma ya bada zuriya ta gari. Muna kuma masa addu'a irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta a yi wa ma'aurata, ita ce barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairi. Sannan muna masa murna da ya zaɓe walima a zo a yi tunatarwa a kan abin da ya shafi zamantakewa na aure, domin a faɗakar da al'umma tafiyar da zamantakewansu na aure a bisa tsari na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don a ce za a yi kiɗa da waƙa ne ko a yi wata sharhodiya, ko a yi walima, wani abu ne mai kyau, kuma abun a yaba masa ne da kuma dukkan abokanansa da abokanan shirye-shirye wanda suka taimaka a bisa wannan walima ko a auren. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. Kasancewan jiya mun yi wa'azi a kan zamantakewan aure ribaɗu, ba za mu so mu maimaita abin da muka faɗa irin na jiyan ba, so za mu canja wani abu daban, amma ba za mu fita daga babin auren ba. Kuma abin da muka zaɓa za mu yi magana a kansa shine muhimmancin tsarin aure da kuma illolin kishi. Mun zaɓi wannan saboda shi angon ƙari ya yi, ba tuzuru ba ne ya shigo ciki ba, dama can a cikin yake, sai ya ƙara mata, sai muka ga to ya dace mu ɗan yi ishtihadinmu, mu ɗan bayyana wasu abubuwa wanda suke nuna muhimmancin hakarin. Shi dai abin da ya shafi ta'addudu zawaj, wato yin mace sama da ɗaya, da shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fara a cikin faɗin sa fankihu ma saba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'udu. Ubangiji ta dace ku aure irin matan da suka yi muku kuke so, ko biyu ko uku uku ko huɗu. Idan kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba, ku taƙaita a kan guda ɗaya, ko kuma ma baiwa wacce ka mallaka a zamanin da akwai bayi. Wannan shi ya fi, domin kada ka auri mace sama da ɗaya kuma ka zo ka zalunci ɗaya. To anan Ubangiji ta'ala ya fara da ka auri ko auri bibbiyu ko uku uku ko hurhuɗu, saboda mai, saboda shi ya fi akan taƙaitawa guda ɗaya. Sannan sai wanda yake tsoron ba zai iya adalci ba idan ya yi ƙari, da shi ka wannan abin da ya fi masa alkhairi ya taƙaita a kan guda ɗaya ɗin, don kar ya zama azzalumi idan ya je lahira, Ubangiji ta'ala zai kama shi. To Allah ta'ala ya taƙaita ko ya sa iyaka na iyakacin matan da za ka aura, kada su wuce guda huɗu. Wannan dukkan malamai sun ittifaƙi a kan wannan, sai dai wa'inda suka yi shuzuzi da suka fita daga fahimtar malamai magabata. Don ana iya samun wani ya ce ya halatta ka auri mata biyar, ko kuma ma ya ce maka tara, ya fassara ayan bayan da fassaranta take ba. Masana ya ce maka biyu, thulatha da uku, in ka haɗa zama biyar sai ce wa ruba' da hudu, idan ka da zama tara. Kuma sai kafa maka hujja da cewa manzala sama ya auri mata tara ya zauna da su tare. Kaga wannan rashin ilimi ne da kuma rashin iya larabci. A larabci masana ba inda za a iya zama biyu, sai dai ka ce bibbiyu, ثلاثة أكو أكو رباع فرفدو إذا أتي بيو أكي نفيد أكو دا فدو دا ساتي خنكه ما تاب لكم من النساء إثنتين وثلاثا وأربعا kaga shine zai bada wannan adadi guda 9 din to kaga daga nan sai raina larabcin mutum sannan ne biyu cewa manzala sama ya auri mata sama da hudu wanda yana daga cikin khasa'is nasa wato darajoji wanda ubangiji ta'ala yake manci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dashi Allah yake mance shi da wasu darajoji halatta masa wasu abubuwa wanda ya haramta mana ya halatta masa zai iya auren mata sama da hudu kuma ya haɗa su a lokaci guda kamar yadda ya halatta masa auren mace ko da babu sadaki zai iya bawa kansa ya aure ta sai a tarihi na auratayyan da manzala ta suna yi babu auren da bai bada sadaki ba to sannan dalilin da yake nuna an kiyanci manzala suna da wannan shine fa Ubangiji ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahun Ubangiji ta'ala yace ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun halatta maka matan da ka aura waɗanda ka bada sadakin su mun halatta maka su sannan daga ba Allah ta'ala kuma ya hana shi karin kuma ya hana shi kuma ya canja wata mata da wata mata kinan taran nan an halatta masa su ya tafi lokaci guda kuma yare su yana da mata tara sanan gidanu sakafi ya musulunta yana da mata goma su ma sai suka musulunta gabacin su guda goma kaga inda a ce hudu ne kawai suka musulunta bai da matsala sai duka goma suka musulunta sai zai samu za su ma ya gaya masa matan sa gabacin sun musulunta yace masa ikhtar arba'a minhunna wa farik baqiyahunna ka zabi hudu daga cikin su kai buga saura kaga a sai dole ne ya takaita akan hudu wannan shi yake nuna kari akan hudu wannan manzon Allah ya tsama shi kade ne yake sai haka amma wani daban ba a halatta masa ba sannan kuma kai mace biyu ko uku ko hudu shi yafi akan ka takaita akan guda daya me biyu yafi me daya me uku yafi me biyu me hudu yafi me uku me biyar kuma bai kai me daya ba domin shi barna yayi go ba halatta kai sama da hudu ya darajan shi ne kai guda hudu Abdullah ibn Abbas yana cewa khairu hadhihi al-umma aktharuha nikahan mafi alkhairin wannan al'umman shine wanda yafi su yawan mata ko dai ma'anansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zama shi yafi kowa alheri a cikin wannan al'umma shi yasa aka halatta masa ya hada mata guda tara a lokaci guda kenan sai nuna daraja ne kai kuma ka hada guda hudu ko uku ko biyu ko kuma khairu hadhihi al-umma aktharuha nikahan mafi alkhairin wannan al'umma wanda yafi yawan mata me biyu yafi me daya me uku yafi me biyu me hudu yafi me uku kaga wannan daraja ce to amma sharadin da Ubangiji ta'ala ya sa idan zaka kara aure shine ya zama zaka iya adalci a tsakanin matanka shi yasa yake wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum idan ka san ba zaka iya ba ko ka ji tsoron ba zaka iya adalci ba to ka takaita akan guda daya wato akan mace ɗaya kawai sai Ubangiji ta ce zalika adana Allah ta'ala wannan shi yafi dukkan ka zama azzalumi kada ku zalunci sai idan mutum idan zai auri mace sama da ɗaya kuma ya san zai zalunci din haramun ne yayi kari shi haramun ne akan sa ba mustahabi bane shi abun da yake wajibi akan sa shine ta fita akan guda ɗaya domin idan ya auri mata biyu yazo kuma yana zaluntan ɗaya yana fifita ɗaya akan ɗayan Allah ta'ala zai kama shi da wannan kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yawm al-qiyamati wa shaqquhuma duk wanda Allah ta'ala ya azirta shi da mata guda biyu sai ya karkata zuwa ga ɗayan sai zo ranar al-qiyama barin jikin sa ɗaya ya fadi mana inna ta shanye shi kamar wanda paralyzed to kaga Allah ta'ala zai kama shi kamar yadda nan duniya ya karkace zuwa ga uwar gida ko ya karkace zuwa ga amarya to ranar lahira zai tashi a karkace to Allah ta'ala zai azabtar da shi ranar alkiyama Allah bai zai bar wannan ba haƙin wani ne to amma adalci a ina ake yin sa adalci a wajen ciyarwa yanda abunin abincin da ka ba wannan shi zaka ba wannan gurgudun ikon ka adalci wajen tufatarwa irin yanda kai wannan tufafi haka zaka yi wa wannan gurgudun yanda zaka iya ko kai mawadaci ne ko kai talaka ne adalci a wurin kwana yanda ka ba wannan haka zaka ba wannan gurgudun bukatanta sai dai wannan ba zai hana idan wannan tana da yara wannan ba ta da shi ba kai iya daki uku ka mallaka sai ka ba mai yaran daki biyu in ya gada mata mai da shi ciki da falo din ƴaƴanta mara ƴaƴan ka ba ta daki da in an yi haka ba za a ce kai zalunci ba to wannan shine a wajen kwana da abinci da tufafi anan dole kai adalci amma akwai abubuwan da bai wajaba kai adalci ba kuma ba za ka iya ba shine kamar nuna soyayya kamar soyayya afuwan ba nuna soyayya ba yanda kake son wannan ranka ya zama wannan ma haka kake so wannan zai taba yiwa ma saboda ubangiji ta lace walan tastadi'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum wala salatamilu kullal maili fatadharuha fil mu'allaqa ba za ku iya daidaita soyayya tsakanin iyalanku ba yanda kake son uwar gida haka kake son amarya ko yanda kake son ta tsaya haka kake son ta biyu ta uku ta hudu duka a zuciyanka suna daidai walida wannan ko kai kokari kai hakan ba za ka iya ba inji ubangiji subhanahu wataala a ce adadin yanda kai wa wannan murmushi a yi ne wannan adadin za ka yi wa wannan in wannan ka mata murmushi sau uku wannan ma dole kai sau uku Allah bai tsora maka wannan ba wannan harka ce ta soyayya ido wannan ta kalle ka ta murmushi sai kai murmushi wannan ko kallon ka ce ba ko wannan ta bata maka rai yau wannan kuma ta dadada maka adadin yanda ka sadu da wannan asati bai zama wajibi kuma wannan ka sadu da ita wannan adadin asati ba don wannan duk soyayya ne yake kawo shi amma kada ka share wannan ka kyale ta baka saduwa da ita duk sha'awanka ka taro shi zuwa ga wannan in kai ka zama azzalimi domin za ta cutu shi yasa ubangiji ta Allah ya ce karka karkata dukkan karkata tazaru hakan mu'alla ka barta kamar ragaya a race ita ba mai miji ba ba marar miji ba idan kai ka zama azzaliminta manzo Allah sama ya fi kowa adalci shugaban adalan duniya amma idan ya zo rufe wani abu tsakanin iyalansa ya zo ya riba daidai wa daidai ba wannan ya ba wannan ya ba wannan sai Allahumma haza fi ma amliku wala ta'khudhni fi ma tamliku wala amliku ya Allah wannan shine abun da na mallaka rabo na zahiri na ba wannan gudaya wannan tsaye wannan ya ko biyu kowanne amma ka kama ni ga abun da ka mallaka ya Allah wanda ni ba mallake shi ba shine so shine zuciya soyayya na zuciya wannan ba kai ka mallake wannan ba a ce ka riba shi daidai wa daidai shi yasa mata dole su hakuri akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mata tara amma an tun yafi son Aisha a cikin su suna haɗe tare har kuma matan sun kane har suna ce masa kai adalci a tsakanin mu dangane da ƴar Abubakar ƴar Siddiq sun fahimta ma za su ba abu azzalimi ba ne amma abinda yana damun su kenan lokacin da bai da lafiya zai yi jinya da ya ce yana neman izinin su ya yi jinya a ɗakin Aisha amma kai jinya a ɗakin Aisha da su yana kan cinyanta sallallahu alaihi wasallam to ba ka taba ce ba kanka wannan ba so idan matan sun gane sai hakuri ba yin ka bane amma yin abubuwa mu'amala na zahiri ba adalci to wannan kan zalunci sunan sa ba maganar so na zuciya bane duk yanda kake son wannan akan wannan to dole kuma abubuwa na zahiri kai adalci kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wa kan so yace Aisha kuma yana da mata tara aka ce daga maza fa yace babanta kaga da su jawo shi kila ba fadi iyayensu ba su ga sina Umar yana nan shi ma yarsa kuma Hafsa tana auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan ba matsala bane saboda so ne na zuciya faɗi abin da ke cikin zuciya sa to manzala sama zai ƙarya ne amma yanzu kai a tsakanin matanka biyu ko uku ko hudu wani zai tambaye ka wa kafi so kai saka ce Zainabu ai ka jawo ɗanka mazi ba sai dai ka waske kawai sai a ce a maza ba sai ka ce baban Zainabu kaga ka samu matsala da kina ka samu damuwa to ka tunda ba annabin Allah bane sai ka yi dan waskewa ka kauce haka sai ka tabbatar da magana sai ka kuma baka bayyana kuma ma baka gane me ake faɗa ba don ka sama wa kanka lafiya ko amma manzo sai dai tsayana wani kone kone ne ai maganganun sa shari'a ne shi yasa kai tsaye ya faɗa na faɗi wannan ne don kar ka ji na ce ya ce Aisha ka je gida ka ce Zainabu kuma a tare maka maziba ka ce manzo sai ma shi ma ya faɗa ina akwai bambanci ni dai kar ka tsora mini ka je ka samu rikici ka ce ni ne na karantar da kai wannan ilimin yasa na maka bayani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban adalai amma bai iya daidaita matansa abin nan a sojin soyayya ba kai ma ba za ka iya ba amma huwa na zahiri wajibi ka ne wajibin ka ne kai to wannan sharadin dole ne ya cika kafin ka hada mata guda biyu ko uku ko hudu ma'ana adalci a tsakanin su na zahiri amma na badi ne wannan an cire ka to menene fa'idan ka kara mata kai ɗaya ko biyu ko uku ko ai kai o biyu ko uku ko hudu me fa'idan sa ita cewa mata ba sa son sa kuma komin imanin mace ba za ta so ka kara mata aure ba ka kara mata ma ka kara mata ki kamar ki shi ba sai dai in akwai wani lalura da take tare da shi haka sai dai ta hakura kuma koda ta da farko ta so a karan idan an yin abun zai dame ta amma me yasa za ka yi saboda akwai fa'ida a cikin sa farko dai manzo Allah sai kuma yayi kuma ya san sauran matan ba ai Aisha da yafi so din ita kanta ba ta son me ai kare haka halatta manzo sama mace in ta bada kanta tazo ta ce ya rasulullah na baka kaina in yace na karba shikenan auren yayi sai wasu mata suke zuwa suna tallatawa kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Aisha take wa'annan matan haushi suke bata tare da cewa fa bai karba ba amma kuma tace ba matan da take bata haushi kamar irin wanda take zuwa tana tambayan sa wato tana cewa ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanta ta kishi ne wannan amma duk da haka manzo sama ya tsara aure kuma ya fi kowa iya mu'amala da mata ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli shine duk mafi alkhairin ku shine wanda yafi kula da iyalinsa na fi ku kula da iyali duk da kula da yake da su amma yayi tari to karka ce wai kai kana son matarka ba za ka mata kishiya ba kana bata kanka lokaci idan baka mata kishiyan ba kai zaka zama kishiyanta ina tabbatar maka da wannan duk wanda da abokin fada sai kai kawai amma in ka mata kishiya to ta samu abokin fada kai sai ka zama alkali sai ka zama alkali ba sai kallo ba a dinga kawo ƙara wurin ka kana sulhu a dinga tsawatarwa amma in ba haka ba kuma to kai din ne za a dinga abun nan duk umurin da ka bar ba dole ne abi ba shi yasa rufe ido ake ayi su ko matan su hakuri ga fa'idojin ƙara aure na farko akwai taimakekeniya a tsakanin ma'auratan tsakanin matan nake nufi idan matar ka ɗaya ne hidimomi yana mata yawa a gida idan ka ƙara wata ka ɗauke mata in kullum take girki za ta yi kwana biyu ba ta girki ba sai na uku ko kuma in kwana ɗaya ɗaya ake da yau in ta yi gobe za ta huta ta yi jibi in wani biki ake ko wani aiki mai yawa za a haɗu a yi shi kaga an samu taimakekeniya amma ba sa son wannan taimakon idan ka ce wa mace na ga aiki ya miki yawa ayyukan sun miki yawa bari in ƙara miki kishiya bari in ƙara aure saboda ka samu mai taimaka miki sai ta ce a kawo mai aiki ne ka kawo mata dai mai aikin gida amma ba kishiya ba abokiyar zama ba amma kuma wani abun mai aiki ba za ta yi shi ba dole sai matar ka din ne za ta iya yi to irin wannan don ba ta gano fa'idan wannan ba kai ba za ka ce to shikenan bari in bari kawai in kawo miki mai aiki ina ga ka ka kace kanka haka akwai taimakekeniya a kansu a tsakanin su kuma taimakekeniya musulunci ya zo da wannan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ku taimaki juna akan abin da yake neman kiwa zata bayan girki da zata taimaka, zata taimaka wajen renon yara, yi wa yara wanka, ko kuma in mace zata tafi unguwa don ita kaɗai ne sai a rasa inda za a ajiye yaran, a tafi da su unguwa su yi ba, a kai su gidan makwabta ba daidai ba ne, a bar su a gida su kaɗai ba zai yiwu ba, saboda haka sai a dinga tangare gare da su sai an kai su gidan kakannin su kafin aje anguwa. Amma idan su biyu ne za ta fita ta tafi unguwanta tana tare da wato ainihin ɗaya babarsu, tana tare da jikonta, suna tare da jikonsu. Kaga ita ma haka in za ta tafiya ta san akwai mata a gidan ba ta tunanin wani damuwa. To amma za ka ga wata matan ta je garinsu ma saboda ya ba ta da lokacin zuwa garinsu. Wani abu zai faru ma zuwa unguwan da kyar ne saboda mai saboda babu kowa a gidan. Sannan idan ta tattara ƴaƴan ta tafi kai ka tafi harkokinka da rana, ta tattara ƴaƴa ta tafi gida ba kowa, in ba su abu wani sai zo ya shiga gidan ya muku barna. To kaga ko don irin wannan. Sannan za ta iya rashin lafiya, idan ba ta da lafiya ƴar uwarta za ta karɓa mata girki da sauran ayyukan gida, kaga akwai taimakekeniya ne a ciki. Za ta iya yin tafiya, wannan ta kula da ƴaƴanta, ta tafi wani gari ta yi sati ko sati biyu, za ta iya tafiya aikin haji, ta je ta yi kwana 40 idan tana da yaji ko akwai matsala ne, babu wani damuwa a ciki. Saboda haka shi yasa wasu matan ake musu danna kirji da kujeran maka kafin a ƙara musu kishiya. Saboda haka sai a je to zan kai ki maka kawai kai mata kishiya sai ta tafi maka don a bar yara da kishiya. Amma akwai wanda na ga yi haka a yola nan, sai matan ta yadda ana cewa ba zai iya mata kishiya ba sai rarrashe ta da kujeran maka sai nan sai mata kishiya. Sai ta je ta aikin hajin ta dawo tana dawowa ta kore ta kata kata ta tashi. Aka ce ya aka sake ta sai ta ce dama ai an kawo ta ne don ta kula da yara na in je maka in dawo. Kenan kuma sai sun gama aikin su. Na gani wannan matan sun fi karfin mazajen su ne. Shi yasa shawaran da zan baka in zaka kara aure ka kara da wuri. Idan mace mallam ta miƙe kafa akai shekaru to idan ka kara zaka gane kuskuren ka. Gara tun da wuri ka kara. Tun abun bai nisa ba, wannan shine sirrin kara aure. Kuma ka tambayi wayanda suka yi jinkirin karin auren ka za su kara bari. Wanda ba su kara da wuri ba. Saboda haka da wuri za ka ƙara. Wannan fa’idan akwai ta, amfanin juna, ita ta taimaki ‘yar uwarta ta taimaki ta, ta taimaki ‘ya’yan wannan, ita ma wannan ta taimaki ‘ya’yan wannan. Khairun nasi anfa'uhum linnas, mafi alkhairin mutane wanda ya fi amfanin mutane. Annasu linnasi min hadarin wa badiyatin ba'dhun li ba'dhin wa illan yash'uru khatam. Mutane dama sai da taimakekeniya ake iya rayuwa, da mutanen birni da na ƙauye. Ko ka sani ko baka sani ba, akwai taimakekeniya tsakaninka da ƴan uwanka. Sannan fa'ida ta biyu shine yawaita ‘ya’ya. Yanzu mai mace ɗaya wanda yake da mace hudu, ‘ya’yansu za su zama iri ɗaya sai dai ba su haihuwa. Idan kana son ka tara yara da yawa to kai aure da yawa, kai kana da mata biyu uku hudu, yanzu nan za ka ga ka haɗa zuriya. Su ko ‘ya’ya ai alheri ne, su ne kuma sirrin auren dama, su ne babban amfanin auren. Shi yasa manzon Allah yake cewa tazawwajul wadud wal waluda wa inni mukathirun bikum al umama yawmal qiyama. Auri mata masu nuna muku soyayya, auri mata masu haifuwa, zan yi alfahari da yawan kurana al qiyama. Kaga idan ka yi ƴaƴa da yawa manzon Allah zai alfahari da ƴaƴanka da ka yawaita musulmi ai. To sannan kai kanka ƴaƴan za su amfane ka tun a duniya kafin aje lahira. Za su ɗauke maka nauyin rayuwarka, za su taimake ka. Idan wannan miskini ne wannan sai zama mai kuɗi, idan wannan talaka ne wannan sai zama mai wani mukami saboda yawan ƴaƴan. In wannan jahili ne wannan ya zama mai ilimi zai amfane ka da iliminsa. Idan wannan maraji ne wannan kuma mai biyayya ne. Saboda haka in kana da ƴaƴan da yawa abinda wannan yaron bai maka ba wannan zai maka, amma in ƴan kaɗan ne dukkan ƙararru ne ya za ka yi. Sai dai su sa maka hawan jini da ɓacin rai da damuwa. Saboda haka yawan ‘ya’ya abu ne mai kyau kuma abu ne wanda yake na alfahari kuma ni’ima ce daga cikin ni’imomin da Ubangiji ta’ala yi wa ɗan adam. Don abu ne wanda ba za ka je ka kai shi a kasuwa ba, don kana da su da yawa ka huta. Tun a zamanin jahiliya su suna alfahari da ‘ya’ya. lokacin da manzo sama ya ce su zo musulunta don musuluncin ya kare su daga azabar Allah sai suka ce wa qaluna nu aktharu amwalan wa auladin wa ma nanu bi mu'azzabin suka ce ai mu ana duniya mun fi kowa dukiya da yaya zaka ba za a zartar da mu ba a lahira abinda suke nufi kamar yadda Allah yake son su a nan duniya ya ba su yaya masu ba da dukiya ai a lahira ma su ne a gaba gaba za a zartar da su to ka gani ima ce manzo Allah sa suma yayi wa Anas bin Malik addu'a Allah ya yawaita yayansa Anas bin Malik tun yana karami yana dan shekara goma mafiya da Ummu Sulaim ta kawo shi wajen manzo Allah sa suma ta ce masa hidima kuma masa hidima shekara goma a Madina sai manzo Allah bai taba ce mini wani abu da nayi don me yasa nayi shi ba wani abu da ban yi ba don me yasa ban yi shi ba bai taba gaya mini wannan ba saboda haka yayi masa wannan hikiman ko manzo Allah ya ji daɗin Anas bin Malik domin mutum ne mai biyayya mai tarbiya saboda tarbiyan da ya samu shi sa baya da kurakuren da ma za a zo ana daka masa tsawa ko a ce don me yasa kan kaza to sai mahaifiyarsa Ummu Sulaim sai ta ce ya Rasulullahi haza khadimuka fad'u Allah lahu ya Ummu Sulaim bai ya Ummu mahaifiyarsa ta ce ya manzo Allah sama wannan bai maka hidima ne ka masa addu'a wace irin addu'a manzo Allah sama ya mata sai manzo Allah sama ce Allahumma akfir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'tahu ya Allah kawaita dukiyansa da ƴaƴansa ka sanya masa albarka cikin abin da ka bashi na dukiya da ƴaƴa kaga alherin duniya kam sun tattara masa gaba ɗaya dukiya kuma mai albarka ƴaƴa masu albarka wanda zaka gansu kai ji daɗi kai farin ciki daga mutanen kirki kaga wayannan ko a lahira ne za su amfane ka duk ayyukan da suke na alkhairi ana rubuta maka ladan tun a nan duniya sai ka je lahira ko ba za su bari ka shiga wuta ba saboda ƴaƴa ne na gari to kaga wannan addu'a ta da muhimmanci kenan a dinga cewa Allahumma akfir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani ya Allah ka yawaita dukiyana da ƴaƴana kuma ka sa mini albarka cikin abin da ka bani dan dukiyan in ba albarka komai yawan ta shirme ne ƴaƴan idan ba su da albarka komai yawan su shirme ne idan an samu ƴaƴa mai albarka ai ka huta bayan taimakon ka da za su yi a nan duniya kuma da su yi maka addu'a bayan ka hare su ayyukan alkhairi da suke da sawabi tabiyan da ka musu ana ba ka ladan don manzo Allah ya ce inna aqyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu la min kasbihi mafi alkhairin abunda mutum ya ci abun da ya nema da hannunsa yake dan sanya daga cikin abun da ya nema da hannunsa saboda haka duk abun da danka ya baka wannan alkhairi ne kuma abu ne mai tsarki to haka ne in yayi ayyuka nagari malamai suka ce za a baka ladan kamar yadda za a bashi kaga ladan ka za ta yawaita kenan to ni'ima ce mai girma ubangiji subhanahu wataala wato yake wa dan adam idan ya bashi yaya wanda yawan mata kuma yana kawo wato ƴaƴan su yawa wanda muna gani mutum da aure mata da yawa ƴaƴansa suna yin yawa dan fa'ida ta uku yawan mata ƙarin nishadi ne wajen saduwa da mace mace mutum mace wanda yake da mace ɗaya zai wuya bai kwanta da ita ba wanda a ƙarshe yana tafiya yana tafiya kawai dai suna zaune ne kawai za su iya wata guda ba su sadu ba wani wata biyu amma in yana da mata da yawa yana da wuya ka faru domin zai ji nishaɗinsa ya ƙaru idan yana ɗakin wannan yana marmarin ya koma ɗakin wancan akwai dewa wanda yake da mace ɗaya wanda kawai ana zaune ne kawai wannan mutane dewa sun sha su gaya mini sai wata uku matarsa bata zo ɗakin sa ba amma yana yin amarya shikenan wani in ta zo ma bai iya komai ba amma da ya auri karamar yarinya amarya sai zama kamar an mata alluha ne sai samu nishadi fi da yake ada ita ma sai ta ci albarkacin amaryan kaga ina za su gane wannan sirrin da ba za su yi kishi da yawa ba saboda haka tsarin aure yana ƙara nishaɗi kuma ko da duk cijo ne ya auri budurwa sai ya ƙara nishaɗi kamar yadda malamai suka ce to saboda haka yana daga cikin fa'idojinsa to shi kuma wannan saduwan da kuke gani shine yake dawwamar da zamantakewa na aure ya kyau sannan kuma shine soyayyan aure don ƙarshen soyayyan dai shine a sadu ƙarshen soyayyan kenan shi yasa musulunci ya bashi muhimmanci kuma har ya zamana ma akwai lada mai yawa a cikinsa manzo Allah ya ce wa fi buti ahadikum sadaqa qalu ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu ajr qala ara'aita law wada'aha fil haram fa yakunu alayhi wizr kadhalika idha wada'aha fil halal manzo Allah ya ce dangane da saduwan da ɗayan ku yake da iyalinsa za a bashi lada akwai lada a cikin sa akwai lada so ne ya rasulullahi yanzu mutum ya fi sha'awan sa ya ji dadi kuma ya bashi lada manzo Allah ya ce ka ba ni labari inda zai je ya sa sha'awan nasa a haramun fa wato inda zai je zinafa za a bashi azaki ko ba za a bashi ba kaga amsa ki zai samu alhaki yake to haka nan in ya aje sha'awan sa a halal ya sadu da iyalinsa idan sadu da iyalinsa lada za a bashi kuma wannan saduwan shine hanyar samun din hanyar samun ƴaƴan kenan sai kaga wasu haifuwansu ya tsaya lokacin tsayawan bai yi ba saboda babu nishadi na saduwa da iyalin idan yana da mata da yawa zai samu wannan nishadi kuma idan mace ce kake da ita ko kai sati sati biyu baka sadu da ita ba za ka damu ba idan ba kida ba za ta damu ba sai ku yi wata ma amma in kana da mata biyu idan kai fashi sau biyu sau uku to kai kanka zaka targu sannan matan za ta shiga damuwa ko kana biyan bukatanka a can ne ita baka biya mata bukatanta kaga dole in kana da adalci ka kai abun nan ya zama kana kula wata din ma to ta wannan hanyar ne kuma ake samun ƴaƴan ta wannan hanyar za a samu zaman lafiya galibin sabani da ake samu a tsakanin ma'aurata galibin sa rashin ba da haƙƙi ne na shimfiɗa domin mace kam idan ta gamsu ta kai da daddare to kira na fara'anta ma daban zaka gani daban ne zaka ana maka wasu hikimomin da kai baka nemi a maka ba ma fara'anta daban ya za ta dadada maka rai me za ta maka ka ji daɗi wannan duk mai mata ya sani so idan ya zama na ba baka saduwa da ita to ina za a samu wannan sai kaga ta turnuke ba kana mata magana ba ta damu ba tana jin haushinka ka rasa me laifin da kamar ka to wannan din shine laifin shine laifin kuma ƙara aure yakan sa a dinga samu da yawa saboda wannan nishadin akwai shi to sannan shi wannan saduwan manzo Allah ta sama ko shirya musulunci ta sa masa wasu ladduba daga cikin ladabin shine idan zaka sadu da iyalinka karka sadu da ita ta dubura saboda manzo Allah ta sama ya ce mal'unun man atamra'atuhu bidubriha Allah ya tsine wa mutumin da ya sadu da matarsa ta dubura shine luwadi kenan Allah ya tsine masa to kai yayi wannan amma ba a hana mutum ya zo matarsa ta baya ba ya zo mata ta baya amma ya sadu da ita a farjinta wannan ya halatta wani ya zo ya sa manzo kuma yake shi ni halwaltu rahli yake na juya sirri na fa sai na gani yayi abu ne na laifi manzo Allah sun yace a'a babu komai da yahudawa abinda suke cewa shine idan ka zo wa matarka ta baya sai ka sadu da ita dukuranta amma idan an yi ciki dan zai fito ne hararigar ki sai zama ahwal mai hararigar ki to ubangiji ta ala sabad da nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum an nashitu matan ku gonan ku ne ku zo wa matan ku da kuke so Allah ya samu ya ku kai na ka zo mata amma dai ta gaban ta zaka sadu da ita ya halatta aka ture abun da yahudawa suke da awansa aka bayyana da cewa ba haka abun yake ba to wannan dole a kiyaye wannan sannan kuma idan zaka sadu da iyalinka kai mata wasa wa qaddimu li anfusikum kai muqaddima domin ba lalle bane in kai kana da sha'awa ya zama ita tana da sha'awa tana bukatar a motsa mata sha'awanta kuma galibin mata ma sai an motsa musu sha'awanta ke tashi saboda haka sai ka motsa mata sha'awanta kafin ka sadu da ita idan ka motsa mata kaga cikin nishadi ne za ku sadu ita tana so kai ma kana so sannan idan ka sadu da ita sai kai addu'a manzo Allah ta sama yace idan mutum ya zo zai sadu da iyalinsa sai ya bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana yace da sunan Allah ya Allah ka nisanta mu daga shaytan ka nisanta shaytan daga abin da ka azirta mu da shi wato na daki nan manzo Allah ya ce idan kai wannan addu'a ka sadu da iyalinka ka kaddara maka da yace shaytan zai cutar da yaron ba za a samu yaro mai albarka mutumin kiki bawan Allah to karka manta da addu'an da ake na wato ainihin saduwa da iyali sannan kuma wajibi ne idan namiji ya kira matarsa tazo ta biya masa bukatun sa, wajibi ne tazo ta biya masa, sai dai don akwai lalura na shari'a ko na al'ada. Lalura na shari'a shine haila, idan tana haila ko tana jinin biki, wannan kuma bai zama wajibi ba, don haramun ne ma ya sadu da ita a lokacin. Na al'ada kuma kamar ce ba ta da lafiya, tana wajen wani ciwo wanda zai hana a sadu da ita, wannan dole ne ba ta uzuri don zai cutar da ita ne. Amma in ba haka ba, manzo Allah kuma ya ce idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abad an taji'ahu la'anat hal mala'ikatu hatta tusbiha. Idan mutum ya kira matarsa zuwa ga shimfiɗan sa, sai ta ki ta ji mala'iku za su dinga tsine mata har gari ya waye. Har gari ya waye mala'iku na tsine mata, ko da ba ta da sha'awa dole sai ta biya masa bukatun sa. Sannan a wata riwayan babu matan da mijinta zai kira ta biya masa bukata ta ki illa allazi fis samai kana sahidan alaiha hatta yarda anha, kace ubangiji ta'ala da yake sama yana fushi da ita har sai ya yafi mata tukunna, har sai ayi da ita kafin Allah ta'ala zai daina fushi da ita. Kaga wannan babban al'amari ne. To yanzu wannan abu wanda aka sawa narko azaba irin wannan kaga sai yana da muhimmanci ne shi sa, kuma shine yake kawo zaman lafiya tsakanin ma'aurata, kuma shine zai sa namiji yayi wa matarsa hidima fiye da yadda ake tsammani. Kuma ta wannan hanyar ne matar za ta mallaki mijin, mijin ma kuma zai mallaki mata. Shi yasa idan suna da ɗaya daga cikinsu yana da lalura, kuma duka suna da shi, za su iya haɗawa da magani wanda zai cutarwa. Sai ba ta da sha'awa, ina za ta gaya wa mijinta bukata, mijinta mai sha'awa ne, samu maganin da ba zai cutar ba, ta yi amfani da shi. Ina ce magani ba dole ta zama magani ba, abubuwan da za ta ci na wasu abubuwa na ɗabi'a ko ƴaƴan itatuwa ko wani abu wanda malamai suke ce masa abincinka maganinka, yi amfani da shi. Haka shi ma namiji ya yi amfani da irin wasu abubuwa da zai ci na ganye da sauransu domin sha'awansa ta yi ƙarfi, don ya biya wa iyalinsa bukata, ya kamata biya masa bukata don a samu zamantakewa na aure mai kyau, a samu nishaɗi a cikin auren. Kuma idan wasu malamai suna cewa don akwai nishaɗi a lokacin da mutum yake saduwa da iyalinsa, to idan aka samu ciki amma ya fi wayo, ya fi zama mai wayo mai basira, kaga sai mutum ya kula da wannan ɓangaren. Sannan kuma akwai doka da musulunci ya sa wanda cewa idan ka sadu da iyalinka ba a yadda kuma ka je kana yaɗa sirrinta ba. Hadisi ya inganta sai muslim, manzo sai ya ce inna sharran nasi ar-rajulu yufdi ila ahlihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha, inna sharran nasi manzilatan yawm al-qiyamati الرجل يفضي الى اهله وتفضي اليه ثم ينشر سرها. yana daga cikin mafi sharrin matsayi ranan alkiyama, mutumin da zai sadu da matarsa ita ma ta sadu da shi, sannan kuma yazo yana yada sirrinta, sai je samu abokin sa yana gaya masa yanda ya sadu da matarsa ko abin da ya faru a tsakanin su je da dare na saduwa, yana sifanta yanda abun yake, yada sirrinsa. Ko ita mace ta je ta yada sirrin namiji ji bi abun kirki ba, ko yayi abun kirki ko kaza, wannan musulunci ya haramta wannan. Kuma duk wanda yake wannan ko take yi, to sune mafi sharrin matsayi ranan alkiyama. Allah ta'ala sai ya tambaye su, domin zamantakewa na aure abubuwa ne na sirri, sirri ne. Shi yasa ma yana da kunya ka iya koya wa mutum shi, ka zaunar da shi ka ce ga yanda zai sadu da iyalinsa, ba za ka iya ba. Gara ma rubutu suna ɗan rubutawa, amma baki da baki ne kai mai mutunci ne yana da wuya ka iya. Shi yasa mutum da kansa ne zai koya. Ko ina tabbatar muku galibin ma'aurata wallahi wani zai watanni shirme kawai suke ba saduwa suke mai kyau da iyalinsa, bai iya ba ta iya ba, kuma ba za a iya zama a koya masa ba. So da haka wasu ba sa fara jin daɗin saduwan sai an haifo ɗaya ko biyu ko uku, yau da gobe ne zai iya gane sirrin abun, saboda ba wanda zai iya koya maka shi. Ya zaunar da kai dalla dalla, basiranka ne zai baka ko wasu karance-karancen karkilin kai mai ilimi ne. Ba shi yasa irin wannan abubuwan ko ba za a zo ana yaɗa su ba, doka ne musulunci ya yi. Ba za ka ce ni ga yanda na yi ba, ko ga yanda ta yi, ko makamancin wannan. Fa'ida ta tabbata hudu na ƙarin aure shi ne akwai kamewa, al'iffa. Kuma wannan yana daga cikin manufar aure da manufar shari'ar musulunci. Ka zama kamin me, ba ka zama fasiki mazinaci ba. Shi yasa aka shar'anta aure. Akwai wanda shi sha'awarsa ta ci ƙarfin mace ɗaya, idan ake kar ya ƙara aure to zai je zina kenan. Domin Turawa ko kuma mu ce wanda ba musulmi ba da suke takaitawa akan mace guda ɗayan, ai a aure ne suke takaitawa akan mace ɗaya, amma wajen saduwa suna da wasu mata daban da suke dazuro da su, suna da su je nan su yi zina har ma a halar an sani ma wannan ai budurwarsa ne, wannan wanda yake lalata da ita ne wannan matar, har idan mutum ya zama shugaban ƙasa wai sai dokan ƙasar da take an halatta masa banda matarsa ya riƙe wata mata guda ɗaya wanda yake zina da ita, dokan ƙasar ta halatta wannan, amma ba a yadda kai guda biyu ko uku ba, amma dai wai an halatta maka, so da su haramu a wurinsu shine a tilasta wa mace. Musulunci ya ce kowa ya kame, wal yastafifi allazina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allahu min fadli, waɗanda ba su samu daman auren ba ma Allah ta ce wajibi ne su kame, wanda ba yi da matan to da ya kame, ba za ka baya daidai ya yi zina ma, wanda yake da mace ɗaya shi ma dole sai ya kame idan ba yi da halin ƙari mata ta biyu, kiyar dai in tana lalura yana cikin lalura ɗin, amma in yana da halin ƙarawa ya ƙara, domin aure yana sa mutum ya rintse idon sai kame, shi yasa manzo sama yake ya ma'asharar shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarji wa man lam yastati' alayhi bisawmi fa innahu lahu wida, ya kuma tasa dukkan wanda yake da ikon ƙarin aure ya ƙara, domin ƙarin aure yana kiyaye shi ta kiyaye farji ya fi rintse ido, wanda ba ya da iko kuma ya ta azumi, to kaga a sai yin aure yana kame mutum daga zina, to haka ƙarin aure ma yana kamewa, wanda sha'awarsa ta fi ƙarfin mace ɗaya to kaga dole ne ya ƙara, ko akwai buƙatan ya ƙara, shi yasa wani rikici yake da matarsa wurin saduwa saboda ya fi ƙarfinta, so da ka in ya ƙara ɗaya sai ya samu sauƙi, ko kuma wata ran tana haila wata ran ba ta da lafiya, akwai buƙatan ya ƙara domin buƙatarsa ta biya, to kenan akwai kamewa a ciki, kamewa kuma daga zina yana daga cikin abubuwa na lalura guda biyar wanda wajibinka ne ka kiyaye, shine hifzun nasli, yana daga cikin maqasidu shari'a, manufar shari'ar musulunci, to auren kuma shine manufansa dama ka samu wato ainihin wato kamewa, ko matarka za ta iya yin tafiya, idan ta tafi in kai mai yawan sha'awa ne to kaga yanzu za ka iya zuwa ka je kai zina, to idan kana da mata biyu in wannan ba ta nan wannan na nan, ko a ce mata huɗu kake da shi in wa'innan ba sa nan wa'innan suna nan, sannan fa'ida ta biyar shine yana maganin yawan zawarori a gari ko kuma ƴan mata wa'inda suka gunga, ka san yana daga cikin masifun duniya ko na gari a ce wai ga zawarori barjak ba wanda ya aure su ba su da mazaje, ko ga ƴan mata sun girma ba masu auren su, idan aka samu wannan me zai faru, karshen ta fasikanci za a dinga yi, to amma idan wannan ya auri uku wannan hudu wannan biyu wannan menene sai a neme su a resa, yanzu mu wannan yana daga cikin neman da Ubangiji ta alaya mana shine muna ƙarin aure a al'adar mu, mata in mutum matan sa ne ma da ita sai kaga ana tsokanan sa, ana ta tsokanan sa ya ƙara, wani kai ba zai iya ƙara ba, ina wannan ta gama da shi ai, ta gama da shi ta mallaka har dangin ka wasu ga ta mallake shi ba zai iya ƙara ba, kaga aibi ne kenan, sai kaga mutum ya kokari ya ƙara, sai ta biyun ma sai ta zama lalura in ka dade da mace ɗaya, to idan ka aure ta biyun kuma inda hali sai ka ƙara ta uku ta hudu ko masu mata hudu, to shi yasa sai kaga yarinya ɗaya sai kaga manema biyu uku hudu wata ma manemanta sun kusan goma, ai saboda karancin ƴan matan ne, da a yanzu muna ganin su kaman cewa akwai su kaman jan fadi, sai ka tashi auren sai ka rasa ma wace ce zaka aura, to kaɗan ne zaka samu sun yi gungun ko zaurorin da ba su da maza, muna da su amma ba su da yawa in mun kwatanta da wasu ƙasashen, ka ɗauki ƙasashen Laraba ka bar ƙasashen Turai kan dama rayuwa ne ake da dabbobi, ka ɗauki ƙasashen Larabawa waɗanda suke yin mata ɗaiɗaya galibi, za ka ga ƴan matan ma wata za ta shekara 40 ba ta samu miji ba, shekara 40 a Saudiya za ka samu mace a aurar da ita shekara 40 amma budurwa ce, budurwa aka aurar da ita, za ka gansu ga sunan in aka saki mace sai ta yi shekara 10 ba ta yi aure ba, ba wanda ya aure ta, to yawanci ɗaiɗaya ake yi, sai sarakuna malamai masu kuɗi su suke iya ƙara aure, haka idan ka je Jordan ina faɗan ƙasashen da na je ne na rayu auren, za ka ga mace dama sai ta shekara 25 ma ake tunanin aurenta budurwa, to wata wallahi sai ta shekara 40 ta shekara 50 ba ta yi aure ba, ni na ga matan da ta shekara 60 har ta yi furfura kafin ta yi auren fari a Jordan, wani mutum ina haya a gidansa, ina gefen gidansa, shi yana asalin gidan. Wallahi matarsa ta rasu da tijo budurwa ya aure, yanzu haka ina ganin su a idona. Amma shekaran ta 60 bayan ta yi furfura a kanta, kuma bata taɓa yin aure ba. Me ya kawo wannan? Saboda mata ɗaiɗaiɗaiɗaya galibi suke. Yanzu idan aka ce mata ɗaiɗaiɗaiɗaya, ai da zaurori da ƴan mata, sai an rasa yadda za a yi da su a ƙasan nan, musamman idan suke da yawan jama'a. To ƙarin alheri ne, kuma yana maganin wannan ɓarnan na wato yawaita ainihin ƴan mata da zaurori, wanda wannan ɗin ba alkhairi ba ne a cikin wato ainihin al'umma. Sannan yana daga cikin fa'idodin aure, fa'ida ta shida, fa'idodin ƙara aure shi ne, akwai wani abu da muke kira at-tanawwu, wato kai mata kala-kala. Saboda ai aure yana daga cikin jin daɗin rayuwa, ko ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-saliha. Duniya akwai jin daɗi, mafi alkhairin jin daɗin shi ne mace ta gari. To kaga tunda yin aure jin daɗi ne, to sai aka ce sai kwaya ɗaya ne taka, ya kamata mai biyu ya fi ka jin daɗi, mai uku ya fi mai biyu, mai huɗu kuma ya fi mai uku. Misalinsa shi ne kaman a ce abun nan a mota, ka dinga hawa mota ba jin daɗi ba ne? To sai don motar ka kwaya ɗaya, za ka daidai da mai mota biyu ko uku, zuwace ga dama yau ya hau wannan, gobe ya hau wannan. Ko kuma riga, a ce riganka kwaya ɗaya ne, ya za ka ƙosa da ita. Amma yau ka sa wannan ka tuɗe, gobe ka sa wannan, kada ka fi wanda yake da riga guda ɗaya jin daɗi, ka fi mai biyu, ka fi mai uku. Haka nan abinci, wata kamar abinci ne, kamar yadda abinci kana yau ka ci wannan da rana da dare kaza, ni breakfast ina kaza nake so, kai na gaji da wannan miyan kumin, miyar kuka, miyar kuɓewa, miyar yakuwa, miyan zogale. To haka mace kana buƙatar tanawwu, kuma kowace mata da irin halittar da Allah ya mata. Saboda haka idan ka haɗa mata huɗu, kuma kowace sai ka san cewa ta bambanta da sauran. Za ka auri doguwa, ka auri gajeruwa, in gajeruwan kake so ka auri fara, ka auri baƙa, ka auri mai ƙiba, ka auri siriruwa. Ko da dukkaninsu farare ne, ko baƙaƙe ne, ko dogaye ne, ko gajeru ne, ko masu ƙiba ko ramammu, insha Allah sai ka samu bambanci a mu'amalanka da su, da halayensu, da wannan da yadda suke tarayyanka, yadda suke kula da kai, da kuma yadda kake kwanciya da su, sai ka samu bambanci. To kaga kenan ƙara aure ƙarin jin daɗi ne, wato ka samu mata kala-kala, ta yi nau'i. Shi yasa idan mutum yana da mace biyu, sai ya dinga jin tausayin mai mace ɗaya, amma ba zai iya gaya masa ba, zai dai yin abokinsa ne. Amma da ka kalle za ka ji tausayinsa, don ka san kai lokacin da kake da mata ɗaya, baka san wannan jin daɗi na kai mata biyu ba, kai kana ga kaman ka kama shiga aljanna da wannan matanka guda ɗayan. Sai ran da ka ƙara sai ka gane a sai abun haka yake, sai ka gane a sai da kai miskini ne, don ka ga mai mace ɗaya sai ka ɗauke shi miskini, sai ka dinga jin tausayinsa, amma ba ka gaya masa ba. Kila mai uku ma don ni mata na biyu ne, kada ku ɗauka ko na rufe ko ba. Mai uku ma kila yana ganin mu miskinai ne, mu ɗin ma masu bibbiyu. Mai huɗu yana ganin mai uku a matsayin miskini. To kaga shi abun nan matsayin jin daɗi hawan hawa ne. So wannan yana nuna maka mahimmancin ƙarin aure. In kana da hali ka ƙara aure, kuma akwai rufin asiri a cikinsa, za ka rufa wa su matan asiri. Wasu suna buƙatan wato a ɗauki ɗawainiyansu, ba su da masu ɗaukan ɗawainiyansu. Da zaran an aure su, shikenan ɗawainiyansu ta dawo ƙarƙashin mazajensu, shikenan hidimar da suke musu ka rufa musu asiri. So shi yasa idan mace ta ce wai ba ta son kishiya, sai mu ce Allah ya azirta ta da 'ya'ya mata. Domin idan ta haifi 'ya'ya mata, to lallai ko za ta san muhimmancin kishiya. Idan aka ce babu mai aure sai wanda bai da mata, kishiwa zai auri 'ya'yanki. Sai ka ga ana ta neman mai matan ma, kuma ana maran mata, har a dawo mai mata ɗaya, har a dawo mai mata biyu, dai kar ya zama yana da mata uku. Kuma ko da maran mata ne ya auri 'yarki, ba inda ɗaya ake da ya je ya auri matar Zaidu ta biyu, da ya je ya auri matar Amru ta biyu, kaga kenan za mai auren matarki. Wanda zai auri naki din, kila wani ne ya je ya auri matarsa ta biyu, sai je ya auri watarki, kuma ƴarki wa zai aura? So da haka yawan matan shi ne rage mana waɗannan matsalolin. yawan auren a abin na ce yawan aure wannan hausa ba da kyau bane zai yiwa kamar aure sakini ma'ana karin aure so saboda haka yi mana magani irin wayannan abubuwan gaba daya to malamai sun yi sabani barin ba ku matsala ta fito don misali da ni dazu nace mace kaman abunci ne dauka kaman ishtihadi na ne malamai sun yi sabani shin mace kutun ne ko kuma fawake wato taqawut ne ko tafakko mace abunci ne ko abun marmari ina tsakanin wannan abunci ne ko abun marmari kun gane ba mace abunci da abun marmari ko abunci shine tuwo shinkafa wani doya taliya wanda zaka ci ka tafi cikin ka abun marmari kuma kamar lemo ayaba su abarba su goba su wani dan abu dai haka da zaka sha'awan sa to a wani matsayi mace take amma ba ta wuce wannan guda biyun ma sai suka ce a mace kutun ne idan mace kutun ne ta zama lalura ko suka ce a mace abunci ne kenan in abunci ne ta zama lalura sai la budda minu ko suka ce a kayan marmari ne kamar irin su lemo ayaba ta zama lalura ba kenan to da ka ko baka sha lemo ba da Allah zaka damu don kawo ne baka sha lemo ko ka ci ayaba ba to amma idan kawo ne baka ci abunci ba fa ka shiga damuwa to wasu suka ce wannan ne to me fa'idan wannan sabanin fa'idansa shine idan babanka miskini ne talaka ba an wajata maka ka ciyar da shi ba dole ne ka bashi abinci wanda zai rike shi ba sai zamana baya mabinnan mamarka ba ta tare da shi ko ta rasu sannan bai da mata matarsa ta rasu ko ya tsake ta to shin wajibi ne ka aura masa mace daya ko ba wajibi bane wasu malamai suka ce wajibi ne saboda su ce ai mace kamar abinci ne ai kamar yadda wajibi ka ciyar da shi abinci safi da rana da yamma wajibinka ne kuma ka aura masa mace ta wasu kuma suka ce ba wajibi bane saboda ai mace kamar kayan marmari ne saboda haka don ka ci kayan marmari ba za ka damu ne saboda haka ba ka shiga wani hali ba sai dai ka danje kwaɗayin kawai shi ne zai tafi maka suka ce ba dole sai ka aura wa matar kaman nan babanka mace ba yanzu wanda kuka fi jarwa na farkon abinci ne ai rayuwarsa ma za ta galabaita ai idan bai da mata ai ka zubar masa da mutuncinsa ai ba zai masa hidima ai ba wai sha'awa ne kawai shine aure ba gaba ɗaya rayuwarsa za ta zama wani iri ta zama Allah sarki to da ka wajibinka ne ka aura masa mace guda ɗaya ko da ya saki mamarka yawa ba za ka ce kana fushi da fushin mamarka ba ina bare zauna da ita ba shi zai wata zai aura dole ka aura masa kuma watan ta mamarka kuma Allah ka mata miji na gari eh wannan shine ka'ida ai wajibi ne shari'a ne ta kura maka sannan fa'ida ta bakwai ta karin aure shine yawan samun lada yanzu mace kwaɗe ma in kana ciyar da ita ba lada kake samu ba manzo Allah sai ya ce innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi simra'atika ba za ka ciyar da wani abu na ciyarwa ba in an ce infaq ciyarwa kaman abinci abun sha tufafi wurin zama duk wanda kai inda don Allah kai shi za a baka lada ko da abun da zaka sa a bakin matarka ne ciyar da matarka da kake lada da ka samu to yanzu da Allah da mai ciyar da mace daya da mai ciyar da mata biyu wa yake da duk dole tafinin zai karu mata biyu da uku fa yafi mai biyu mai hudu yafi to kaga yawan ladan da zaka samu kawai na ciyarwan yana karuwa sai da a ce matar ka ce ne baka kara ba sannan fa banda sauran mu'amala fa manzo zuwa ce tabassumuka fi waji akhika laka sadaqa murmushin da kake wa dan uwanka ladan sadaka ne idan kai wa matanka murmushi za a baka ladan sadaka idan suna jewa fa murmushi nawa zaka yi kai wa wannan murmushi wacce ka mata wacce ka mata ladan ka karuwa yake duk wani abu da kai na dadada wa iyalinka na kyautata mata saboda wajibi kai na wajibin har kana yin na kyautatawa to alkhairi ne wannan lada zaka samu idan mata da yawa kai wafa mata biyu ko uku ko hudu ka samu karin lada zaka kenan hidiman da kake wa iyalenka karin samun lada ne idan suna da yawa ladan ya fi karuwa da ka yaye musu da ka yaye wannan damuwanta ka yaye wannan damuwanta ka yaye wannan damuwanta zaka samu karin lada zaka kenan wanda yake riki da mata biyu ai yafi mai mace daya wanda yake riki da mata uku yafi mai biyu mai hudu kuma yafi mai mace daya in dai yana ciyar da yafi mai uku in dai yana ciyar da su tsakani da Allah yadda ya kamata gurgurdun halin sa ladin da zai samu yafi na wanda bai ƙara aure ba. Sannan fa'ida ta takwas shine, wato idan kana da mace sama da ɗaya, to za a dinga gasa wajen daɗaɗa maka da yi maka hidima. Mace ɗaya bai san wannan ba, imi ne kaza sai ta ga dama ta yi, to da in ba ta yi ba mai maka, ta yi maka azuma sai ta ga dama don ba ta gasa da kowa. Amma in kana da mata biyu ko uku ko huɗu, za ka ga gasa suke yi. In wannan ta yi wannan shigan gobe, wannan sai ta yi wannan, an jima wannan ta fito. Idan wannan ta yi abinci daɗi ya maka daɗi, to wannan ma tana ƙoƙarin ta yi irin wannan kuɗi da wannan. Idan wannan tana ta haɗa maka ɗakin ka fesfes, ta wanke maka ban ɗakin ka fesfes, to wannan ma tana ƙoƙarin ta yi wannan don ta gamsar da kai. Duk abin da suka san in sun maka za ka ji daɗi, to gasa suke a kansa. Wannan ta yi, wannan ta yi, suna ƙoƙarin dai yadda za su daɗa maka. Amma in matar ka ɗaya ne kamar yadda na faɗa a farko, za ta zama kai ne za ka zama kishiyanta. Sai dai ku dinga rikici kawai. To kaga kenan, wannan yana daga cikin fa'ida na wato ƙarin aure. To shi ko wannan hidiman shi ne mai da mutum ya zama sarki a wajen me? A wajen matansa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mata wato masu daraja ne, abinda maza masu daraja ne, sarakuna ne akan matansu. To duk Allah wanda mace ɗaya take masa hidima, rautansa ta kai wanda mace biyu take masa hidima? Me biyu ya kai me uku? Me uku ya kai me huɗu? A ce mata huɗu ne gaba ɗaya hidima suke maka. Ko wace tana son ta da maka, ko mata uku ko biyu, zai zama kwaya ɗaya wanda in ba ta maka ba mai maka, sai dai kai wa kanka. Kaga kenan, sarautar ma akwai bambanci, mulkin ma akwai bambanci a ciki. Ka zo ka tsara su, su yi ado gaba ɗayan su, su zo su zauna maka. Ko wace ta yi kwalliya, tana son ka gani ne kawai ta burge ka, ka ji daɗi. Don Allah, idan kwaya ɗaya ne ta ma da guda huɗu su maka, su jeru maka, ko guda biyu ko uku, abu farin cikin zai zama iri ɗaya? Ba zai zama iri ɗaya ba. To kaga wannan ita ma babbar fa'ida ne. Sannan na tara shi ne, wato akwai faɗaɗa zumunci dangane da ƙarin aure. Yanzu idan ka auri mata, ai iyayenka sun zama iyayenka, danginka sun zama kamar danginka, akwai zumunci tsakaninku da su. To haka nan in ka ƙara ta biyu kuma, ita ma danginta danginka, danginka danginta, ta uku ta huɗu, sai ka ga waɗanda kake zumunci da su sun yawa, waɗanda kake alaƙa da su sun yawa. Idan taimakekeniya ne kake yi, kana taimakawa, sai ga taimakon da kake yana da yawa. Ka daɗa ta waɗannan suna maka addu'a, misalin surkunayenka wannan sun samu tallafinka, ka taimaka waɗannan, ko kuma suna ta sa maka albarka, ka riƙe 'yarsu, ka riƙe 'yarsu da amana. Nan ɓangaren sun maka addu'a, wancan sun maka, wancan sun maka, ba abin da mutum yake so kamar ya aurar da 'yarsa a riƙe ta da amana. Daga kana son ta, kana iya ƙoƙarinka, to sai ka dinga samun addu'o'i ta kowane ɓangare. Kaga wannan ƙarin zumunci ne fiye da wanda yake da wato ainihin mace. Saboda al-jama'atu rahma, ita jama'a rahma ce. To sannan abu na goma shine, za ka ƙara samun arziki da albarkan wato rayuwa. Kun san aure yana kawo arziki, to in ka ƙara shi kuma arzikin sai ƙaru, ka sake ƙarawa. Wato arzikin matarka kamar yana biyowa ta hannunka ne. Saboda haka ɗaya ne kake ciyarwa, maimakon arzikinta da zai zo wurinta sai biyo ta hannunka. Ko wannan ka ƙara ɗaya, wannan ma ya biyo, wannan ya biyo, sai ka ga da idan kai ba ka da mata, abinci sai gagare ka a wuni. Amma idan ka ƙara, in kai aure sai ka ga ba ka da matsala abinci, in ka ƙara sai ka ga babu matsala. Kuma wannan alƙawari ne na Ubangiji Ta'ala da ya ce, wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ko aurar da zawarorinku, ko aurar da bayinku maza da mata, idan ma fakirai ne Allah zai wadata su. Allah mai luwan falala ne kuma ya san inda zai ajiye falalansa. Saboda haka kenan aure yana kawo arziki. Sayyidina Abubakar yake cewa, atiullaha fima amarakum minan nikahi tunjizkum ma wa'adakum minal ghina. Ku bi Allah cikin abin da ya muku umarni da shi na aure, zai zartar muku abin da ya muku alkawari na arziki. In kai aure, Allah zai cika maka wannan alkawarin. Abdullahi bin Mas'ud yace, iltamisu rizqa fi nikah, ku nemi arziki a wajen aure, a wajen yin aure. Aure yana kawo arziki. Idan ka ce to ai ga wani kuma ya talauce, ko dai baya sana'a, ya miƙi kafansa kuma sama ba ta ruwan zinari ko azurfa, ko kuma kai arzikin da kake nufi kila irin na Dangote. Kaga yan kwa zai arziki irin na Dangote, duk an koma talakawa kenan, komai sai ka kai kanka. Ha, arziki daidai gurgudo mai albarka, mai albarka wanda zai fitar daga kuncin rayuwa. to ka kaddara wani yayi bai arzikin ba ubangiji ta dace wallahi wasiun alim Allah mai don falala ne kuma masani inda ya kamata ya sata ne ila shi da za a bashi arzikin zai kafurci ne ma ko zai saba Allah ko zai bata ko zai zama fasiki to sai Allah ya ce duk da dai kai auren gara barka a cikin talaucin domin kare da addininka kar kai asaran addininka Allah ta'ala ya samu dace abu na 11 a karanta akwai ilimi da zaka samu idan kana da mata sama da daya shin zaka karanta halayen mata wato kowace mace da halin ta ne mace daya to iya halin mata ta sani amma mai mata biyu ya san halin mata biyu mai uku ya san halin mata uku mai hudu ya san halin mata hudu to zaka shi yasa idan aka samu rikici tsakanin mata guda biyu matan wani to shawara na kar a kawo mai mata daya sulhu don akwai abin da bai sani ba a samu mai mata biyu a kai masa sulhu shine ya san halin zaman mata biyu mai uku kuma mai abin nan mai uku mai hudu sai dai in an rasa saboda haka dukkanin kowace mace idan ka zauna da mata guda hudu ne kowace sai ka samu akwai wani halin da kake da shi wanda wannan ba ta da shi kuma ana samu a kikkiawa da mummuna wannan zaka gane matsalan ta kaza ne wannan matsalan ta kaza wannan matsalan ta kaza wannan kaza wannan kuma ta bambanta da wancan a kirki wurin kaza wannan kuma wuri kaza wannan wuri kaza saboda haka sai ka ga wasu dabi'u masu kyau sai su rarraba su suka kasafa tsakanin su wasu dabi'u kuma irin na dan adam wanda ake cewa dan adam ta ne bai cika goma ba sai ka ga matsalan wannan kaza ne wannan kuma kaza ne ko kaga ka san halayen mata ka samu wannan ilimin kuma ko da wani rikici ne ya faru tsakanin matan ƴaƴanka ka san yadda zaka warware wato ainihin wannan rikicin sannan abu na 11 ba abu na 12 kenan ko Allah ya sa zama na ƙarshe eh shine wato ka fadada cikin bada tarbiya da kuma ilimi wanda yake tarbiyantar da mata mace ta daidai yake da biyu ko mai uku ko mai hudu sannan ƴaƴan da za su haifa maka ba daidai bane kaga ka samu ƙarin waɗanda zaka dinga yiwa wato ainihin tarbiya haka nan in kai malami ne kana karantar da su zaka samu ƙarin waɗanda kake karantarwa kaga duka wannan ƙarin lafiya ne idan da ɗaya kai wa tarbiya lafin da ɗaya kake da shi in biyu biyu in uku in suka karu in mace ne ɗaya ke ne in suka karu ƙarin samun lafiya ne kuma wani ilimi da zaka samu da wata ɗawainiya da take ɗauka wannan wannan zai zama maka alkhairi insha Allah wannan shine hikiman da yasa manzo sama shi ya auri mata da yawa idan gidansa ya zama makaranta makaranta ne doce ka taba akwai hadisin da ta sani kuma wannan bata san wannan ba wannan ta san wannan za su gaya maka ga yanda halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ayyukan sa irin na cikin gida to abu na karshe shine